Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kamar yadda aka saba a VOA Africa akan mita 102.5 dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad Dalal da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahouse.com. Jama'a masu sauraro barkanmu da yammaci. Usman Ahmad Kabara ne tare da Nazar Ahmad Hausawa daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington dake gundumar Columbia a cikin shirin manal asariyar yau Asabar 15 ga watan Afrilun shekarar 2017. Amma da farko ga kanun labaran duniya daga bakin Nazar.
Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce adadin yan tsagerin da suka mutu a kasar gumin bom din da mafi girma da Amurka ta jefa a ranar Alhamis da ta gabata na ƙara hauhawa. Kasar Koriya ta Arewa bata samu damar kaddamar da gwajin makamin ƙari dangi ba a yau Asabar. Rasha da Siriya da Iran sun gargada Amurka akan karta sake kai wani harin akan Siriya, haka kuma sun yi kira da ayi binciken ƙasa da ƙasa kan harin makami mai guba a Siriya.
To za mu ji a cikin cikakkun labarai. Kungiyar fafutukar ganin an ceto ƴan matan Chibok a Najeriya sun ƙara jaddada muhimmancin rawar da tattaunawa da ƴan kungiyar Boko Haram za ta iya takawa ko kuma ci gaba da takawa wajen ganin an ceto sauran da aka yi garkuwa da su.
A nata bangaren yar kungiyar Maureen Kabrook ta yi zargin kasancewar matan ƴaƴan talakawa ne ya sa tun zamanin gwamnatin Jonathan ba dage kwarai wajen ceto su ba.
Inda yaran masu kuɗi ne aka kwasa, ni da kai mun sani ba yanda za a yi wai a ce shekara uku ko da wane ne ya dauke su da an fito da su ko.
To a jamhuriyar Niger kuma mata ne suka miƙe tsaye tare da yin damarar kutsawa cikin lamuran siyasa kain da na indan ko har sun kafa jam'iyya. To ta yaya za su fafata da maza ƴan jam'iyyu a ƙasar?
Dan mata mun yi kuma za yawa shi yasa kullum maza muka ma vote in ya zama na mu mata mun kanmu kanmu mun girka na mu siyasa tunda mun ga kama amince da mu za mu yi aikin kwarai ya zama na ba shawara da za a yi a nan Niger sai da mu.
To akwai kuma shirinmu na amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Kalmasi, haka kuma sakonnin da kuka aiko ta hanyar email su ma mun tsakuro wasu. Amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro. Kasar Koriya ta Arewa bata samu damar kaddamar da gwajin makamin ƙari dangi ba a yau Asabar bayan Amurka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin soja a yankin. Haka kuma kasar China, wacce take babbar kawa da kasar ta Koriya ta Arewa, ta dogara da ita a ta bangaren tattalin arzikin ƙasa ta ƙara wa kakabawa Koriya ta Arewa dokoki. A maimakon haka, shugaban kasar ta Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kallon faretin sojoji a bikin ranar zagayowar wanda ya kafa kasar marigayi Kim Il-sung a ranar 15 ga watan Afrilu, ranar da ta kasance wata rana mai girma a kasar da ake walakabi da Day of the Sun a Turance. Wani mai fashin baki kuma wanda ya tsere daga Koriya ta Arewa, Ang Chan-il, wanda ke aiki da jami'ar duniya ta nazarin Koriya ta Arewa, ya ce Kim Jong-un ya shirye yin yaki da Amurka amma ya yi watsi da shirin. A makon da ya gabata ne, rahotanni suka bayyana cewar da alamun sun nuna ganin yadda ake tafiyar da ayyuka a Fonyiri, wajen da ake gwajin makamin ƙari dangi da kuma Pyongyang za su yi gwajin wanda zai zo daidai da ranar haihuwar wanda ya kafa ƙasar. Tun a watan Janairun shekarar 2016, Pyongyang ta yi ta kazar-kazar ba tare da linzami ba, inda ta yi gwajin makami mai linzami matsakaici da kuma mai dogon zango. Haka kuma a wannan shekarar Kim Jong-un ya nuna cewar ƙasarsa na kan hanyar gama makami mai linzami mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya wanda zai iya kai hari akan Amurka. Jami'ai a kasar Afghanistan sun ce adadin ƴan tsagerin da suka mutu a kasar gumin bom din nan mafi girma da Amurka ta jefa a ranar Alhamis da ta gabata na ƙara hauhawa. Jami'an sun bayyana cewa ya zuwa yanzu dai kimanin ƴan tsagerin 92 ne suka mutu a harin, wanda ya haura 36 da aka fada rahoto da fari a ranar Juma'a. Har yanzu dai ana kan bincike a wurin, saboda haka yawan waɗanda suka ƙaru zai iya ƙaruwa. babu wata alama da ta nuna fararen hula ko jami'an soji sun mutu a harin. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani ya ce dakarun Amurka da na Afghanistan sun yi aiki tare wajen aiwatar da harin bomb din. Amma tsohon shugaban kasar da ya gada yayi Allah wadai da wannan hari da Amurka ta kai. Tsohon shugaban kasar ta Afghanistan Hamid Karzai ya faɗa a yau Asabar cewa zai kaddamar da kamfeni na ba ji ba gani domin tilastawa dakarun Amurka su fita daga kasar sakamakon jefa wannan bomb da ake wa lakabi da uwar bumabumai. Akan kasar Afghanistan wanda ya kira da rashin imani don gwajin makamin ƙare dangi ba wai don kaiwa mayakan ISIS hari ba. Fadar shugaban kasar Afghanistan ta maida martani ga tsohon shugaban kasar ta Afghanistan a shafin Twitter inda aka rubuta kowane dan kasar Afghanistan na da ƴancin bayyana ra'ayinsa wannan kasa ce ta ƴancin magana. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Anan kuma Rasha da Siriya da Iran da sun gargadi Amurka akan karta sake kai wani harin akan Siriya, haka kuma sun yi kira da a yi binciken ƙasa da ƙasa kan harin makami mai guba a Siriya. A zaman tattaunawar ministocin harkokin wajen Rasha da na Siriya da kuma na Iran a jiya Juma'a a birnin Moscow, sun ce duk wani mataki da Amurka za ta ɗauka a gaba ita kaɗai zai iya jawo sakamako mai muni wanda zai iya jefa duniya cikin halin ha'ula'i. Amurka dai ta harba makamai masu linzami da ake wa lakabi da Tomahawk har guda 59 a filin jiragen saman Al-Shayrat da ke Siriya a Juma'ar sati biyu da ta gabata. Matsayin mai da martani sakamakon harin makami mai guba da aka kai a Siriyan kwanakin baya. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce al'amarin da ke kewaye da harin makami mai guba a garin Khan Sheikhoun a Siriya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 80 ba a tantance shi ba. Ya kalubalanci masu saka ido akan makami mai guba na duniya wacce ta haramta amfani da makamin mai guba da kin aika kwararru wurin da aka kai harin domin bincike. Kamfanin Apple ya samu izinin gwajin motoci masu tuka kansu akan titunan jihar California wanda ya shiga jerin kamfanonin kimiyya da ke wannan gwaje-gwaje. Ma'aikatar kula da motoci ta jihar California ta bayyana a ranar Juma'a cewar ta baiwa kamfanin damar gwada motoci guda uku da kamfanin Lexus ya kera. Manyan jami'an kamfanin na Apple sun dade suna tararrabin ko amfani za su yi amfani wajen shirya shiga cikin gasar tserin kirar kimiyyar motar da ke iya tuka kanta. Kamfanin da ke zaune a California bai bada wani karin bayani dangane da izinin ba, sabanin nuni da wasikar da kamfanin ya aika a shekarar da ta gabata ta nuna ra'ayin kan kirar kimiyyar motocin masu tuka kansu. Kamfanin na Apple dai shine na baya-bayan nan wajen shiga filin gwajin motocin marasa direba wanda kamfanonin kimanin 29 tuni suna da izinin gwajin kimiyyar a jihar ta California wanda ya hada da mashahurin kamfanin na kimiyya wato Google da kuma kamfanonin da suke kera motoci da suka hada da Ford da kuma General Motors da kuma kamfanin BMW da Volkswagen da kuma Tesla. An samu labaran 'yan kasar Siriya da yawa sun rasa rayukansu, wasu kuma sun ji raunuka sakamakon wani bomb da ya fashe a yau Asabar a jerin motocin da ke dauke da dubunnan waɗanda ake kwashewa. Kungiyar da ke sa ido kan harkokin haƙƙin dan adam ta Siriya ta ce fashewar bomb din ta shafi jerin gwanan akasarin 'yan Shi'a magidanta ne. Kungiyar mutanen na tafiya ne zuwa Aleppo daga wasu ƙauyuka guda biyu da Fuwa da kuma Kafraya bayan sun cimma yarjejeniyar kwashe su da su bar gidajensu. Gidan talabijin na Siriya ya bada rahoton mutuwa da kuma jikkatar mutanen da ba a san adadinsu ba a fashewar da ta afku a garin Rashidin. Kungiyar sa ido kan haƙoƙin ɗan adam ta Burtaniya da ke Siriya ta ce fashewar bomb ɗin ta afku ne sakamakon bomb ɗin da aka saka a mota. Dubban ƙasar Siriya da ke guduwa daga garuruwan hudu da aka mamaye sun yi cirko-cirko akan hanya a wajen birnin Aleppo rana guda bayan barin gidajensu.
Labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington a gundumar Columbia. To a jiya 14 ga watan Afrilun nan ne shekaru uku kenan da sace ƴan matan sakandaren garin Chibok sama da guda 200 inda aka samu kuma guda 24 akalla daga cikinsu. Kungiyar fafutukar ganin an ceto ƴan matan sun ƙara nuna muhimmancin rawar da tattaunawa za ta iya takawa wajen ceto sauran ƴan matan da suka rage. Ga Nasiru Adamu El-Hikaya.
Bayan ga lacca da juyayi da ƴan kungiyar neman ceto matan Chibok BBOG suka yi sun karfafa muhimmancin tattaunawa da ƴan ta'adda wajen samu sauran matan 195. Kungiyar na da ra'ayin mata 21 sun samu ne ta hanyar tattaunawa inda uku ne kacal suka kubuto ko don amfani da karfin soja. Aisha Yusufu ita ce sakatariyar kungiyar.
October 2016 gwamnati ta fito ta ce akwai lokacin da aka samu 21 din suka ce akwai 83 ba da daewa za a fito da su ba har yau ko magana ɗaya da gwamnati babu. Gwamnati ta samu ta ma samu iyayen amma ta ce bakin ta same su ta ba su hakuri akan abin da take yi. Zai magana da su ta duba lafiyar su duba ciki yadda suke yanayin da suke ciki kwata kwata babu. Kai da sun wani daga sun kada kiya kai sun yi kaman watsi da mutane. Su suna gani wato su ne gwamnati yanzu sun shigo ki aika fu su an yi wasu kuma bayan su kuma za a wani ba duniyar nan bane ba wataran mu ne wataran kuma ba mu bane ba. Wataran ko duniya gaba ɗaya mu zamu bar shi. Gwamnati da yake suna nan mutun yana wani shugabanci ya rika tuna a cewa duk fa gaban Allah zamu kuma.
Ana ta bangaren yar kungiyar Morin Kabrok ta yi zargin kasancewar matan iyayen talakawa ne yasa tun zamanin gwamnatin Jonathan ba dage kwarai wajen ceto su ba
inda yaran masu kuɗi ne aka kwasa ni da kai mun sani ba yanda za a yi wai a ce shekara uku koda wane ne ya dauke su da an fito da su ko ba saboda dai yaran talakoki ne shi yasa kullum suna nan shekara uku kenan yaran nan suna hannun shekau da yaran masu kuɗi ne da ma ba mu fito mun fara ihun birnin Baka Girls ba da ran da aka dauke su da babu wani wanda zai fito ya ce ba a dauki dan mai kuɗi ba saboda ƴan talaka ne shine ake ce ba wanda ya bace to mu mun tsaya kan da cewa kowanne rai sai an girmama ta a kasar nan.
Dr. Manasu Allen wakilin al'ummar Chibok ne a kungiyar da ya yaba kungiyar.
Har yanzu an bari kamar aikin mu ne mu tabbatar ma duniya cewa an saci ƴan matan nan. Saboda lokacin da muke fada cewa akwai mutanen da ma aka sace su tun kafin a saci ƴan matan Chibok. An yarda ne yanzu ko ƴan dama san da an ce an dibi yara 300. An yarda ne ƴan Chibok din da ma aka dauke su a karkashin gwamnati akwai record nasu a wajen UAEC da ke exam akwai record nasu a NECO da a government agency har yau akwai mutane a cikin gwamnati din da suke fada cewa a wannan kawai dai shiri ne na ƴan siyasa amma ba gaskiya bane dama 21 an samu su sanan guda uku sun gudo da kansu
kungiyar ta yaba gwamnati wajen samawa jami'an tsaro musamman ma sojan sama kayan aikin murƙushe Boko Haram gwamnatin Najeriya dai ta ce tana yin du'a mai yiwuwa wajen dawo da sauran matan da shedawa MBBOG su zama masu ƙwarin gwiwa Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya
To a jamhuriyar Niger kuma muka tsallaka mata ne suka miƙe tsaye tare da yin damar kutsawa cikin lamuran siyasa ka'in da na'in don kuwa har sun kafa kungiya ko kuma in ce jam'iyya inda Haruna Mamman Bako ya aika mana da wannan rahoto
yanda tawaka na kenan a birnin Tawa a yau da safe inda aka gudanar da babban taron jam'iyyar Arfijar wadda ta doki hankulan ƴan kasar kasancewar macece ke jagorancin wannan jam'iyyar kuma ita ce ta farko a jamhuriyar Niger da ta girka jam'iyya ta siyasa domin soma gwagwarmayar siyasa tsakiyar diya maza duk da sabanin al'adu da na addini da ake fuskanta a kasashen nahiyar Afirka da zaran diya mace ta ce za ta ja da maza a wajen neman mukammai na mulkin madam Sunna Hadizatu Jallo kallabi tsakar rauna ta yi muna karin bayani game da wannan zaman taron nasu na yau da safe birnin Tawa
ba ni kadai ba ce amma ni attawari yanzu ina ji ga kilgon yau mun kai koman mace biyar ko shida da muke jagorin siyasa amma ni attawar ku kamar sauran da suka zo mata kamar ni sun bani ƙarfi ne kuma tunda sabilin da dan mata mun yi kuma zayawa shi yasa kullum maza muka ma vote in ya zama na mu mata mun kanmu kanmu mun girka namu siyasa tunda mun ga kama amince da mu za mu yi aikin kwarai ya zama na ba shawara da za a yi a nan Niger sai da mu
shi ma shugaban jam'iyyar ta Alfijir ta jahar Tawa cewa da Suleiman Abdul Musa ya ce babu bambanci tsakanin ƴan jamhuriyar Niger illa dai sabani na aqida tunda abu guda ne kowa ke yaki da shi a cikin kasar kuma wannan abin shine rashin kwanciyar hankali wannan ko nasaba da halartar jam'iyyu daban-daban ko daga bangaren masu mulki da na adawa a wurin wannan taron na jam'iyyar ta ya mace cewa da Alfijir a birnin Tawa
sai ya daga gani daga dukkan party politik so daga musamman masu iko da na adawa duka sun halarta kenan abinda ya kamata a gano a cikin wannan bambancin da yake a cikin al'amuran siyasa amma dai babu bambanci cikin tahiyar da rayuwarmu yau mun gayyaci kowa da kowa kuma dukkan sun zo sun cika mana taro so amshi kiran
kenan wannan abu alfahari ne abun godiya ne ɗan Niger ya kamata su hada kansu mu yi gaba saboda maki yau guda gare mu a cikin Niger shine shi hankali kenan yau muna tsammanin ɗan Niger da yawa sun gane saboda haka nan kaga halarta kowa da kowa a wannan taro
amma a cewar Abdulkadir Sidi na jam'iyyar canji mai adawa a jamhuriyar ta Niger da ya halarci wannan zaman taron na Congress na uku ta jam'iyyar wadda diyamace ke jagoranci ya ce har yanzu da sauran rina akaba a jamhuriyar Niger domin diyamata su soma goyawa ƴan uwansu baya a fagen siyasa
to yau mata wannan ila tana son goyon ban kowa mata suna daidai su kawo mata gudunmuwa mu al'ada mu ta Niger surtout a katamin dipu san musulma wasu su kawo cewa a kamar mace ba ta iya jagoranci kaga ni akwai abubuwa da yawa wanda suke ka obstacle ga jagorancin matafi civilai
wannan taron na jam'iyyar Al-Fijr ta diyamace wadda ita ce ta farko da ta kafa jam'iyyar siyasa a jamhuriyar Niger na dauke da taken demokradiya diyamata da kuma zaman lahiya wannan ko nasaba da irin tashin hankula da ke gewaye da jamhuriyar ta Niger kamar Boko Haram a tarayyar Najeriya da kuma ISIS a kasar Libya da ƴan ta'addar kishin Islama a kasar Mali Haruna Mamman Bago na birnin Wanni sashin Hausa murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Niger.
To tashar dai bata canza ba ta sashin Hausa ne na murya Amurka ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji ansar tambayar Malam Musa Garba daga Bauchi da wasu masu makamantan tambayar tasa kan wajibcin ziyarar ibada da Kirista kan kai birnin Kudus na kasar Isra'ila. Za kuma aji ansar tambayar Malam Suleiman Ahmad daga Kaduna mai son sanin kasashe uku na farko a jerin kasashen duniya da mutanansu suka fi tsawon rayuwa. To bari mu fara da ansar tambayar Malam Suleiman mai son sanin kasashe uku na farko a jerin kasashen duniya waɗanda mutanansu suka fi tsawon rayuwa. To kafin mu je ga ansar ya kamata mu yi wannan bayanin wato saboda yadda al'amura kan dan canza daga lokaci zuwa lokaci shi kansa tsawon rayuwa kan dan canza tsakanin kasashen duniya saboda haka ga abin da ya saukaka a ISCE a jerin kasashen da mutane suka fi tsawon rayuwa ta farko ita ce kasar Monaco inda akan kai shekaru 89.68 ta biyu Macau inda akan kai shekaru 84.43 ta uku Japan inda akan kai shekaru 83.91 ta hudu Singapore inda aka kai shekaru 83.75 ta biyar San Marino inda aka kai shekaru 83.7 ta shida Andorra inda akan kai shekaru 82.5 ta bakwai Gwanse inda akan kai shekaru 82.24 ta takwas Hong Kong inda akan kai shekaru 82.12 ta tara Australia inda akan kai shekaru 81.9 ta goma Italia inda akan kai shekaru 81.86 sai kuma ansar tambayar Malam Musa Garba mai son sanin wajibci da kuma yanayin aikin ibada da Kirista kan je birnin Kudus da kasar Isra'ila aiwatarwa. To wani lokacin can baya mun bayar da ansar irin wannan tambayar ga Malam Yahaya Abubakar Alfi Malumfashi. Da haka Malam Musa da sauran masu makamantan wannan tambayar ga ansar ku kamar yadda muka taba baiwa Malam Yahaya. Kafin in je ga amsar tambayar ka kai tsaye bari in shimfiɗa. Bisa ga Bible ko littafi mai tsarki, Allah ne da kansa ya shelanta birnin Kudus a matsayin birni mafi tsarki a addinin Kirista. Zabura sura 132 aya 14 da Zabura sura 68 aya 15 da kuma Zakariya sura 8 aya 3. Hasali ma ita kanta aljanna Allah kan musalta ta da birnin Kudus. Wahayin Yahaya sura 21 aya 1 zuwa 32. Sannan birnin Kudus na da wasu ƙarin sunaye kamar haka, Urushalima da Yerushalayim da Jerusalem da Bait HaMakdash da Ibraniyanci ko kuma Bait al-Maqdis da Larabci. To amma a nan za mu riƙa amfani da sunan birnin Kudus da kuma Urushalima. Bari mu fara da tambayarka ta farko kan shin ziyarar ibada da Kirista ke kaiwa birnin Kudus tana da asali a addinin Kirista? Bisa ga littafi mai tsarki ko Bible a turance, tun kafin a fara ziyarar ibada zuwa birnin Kudus, Allah ne ce za a yi. A Zakariya Sura 8 aya 20 zuwa 22 ana cewa mutanen birane da yawa za su hallara, mutanen wani birni za su tafi wurin mutanen wani birni suna ce musu, za mu tafi mu roƙi alherin Ubangiji, mu kuma nemi Ubangiji mai runduna. Ku zo mu tafi, jama'a da yawa da al'umma masu iko za su zo Urushalima su nemi Ubangiji mai runduna, su kuma roƙi alherin Ubangiji. Ga abin da aka ce a Shu'aibu ko Ishaya Sura 60 aya 6 zuwa 12 game da ziyarar ibada Urushalima. Babban ayarin raƙuma zai zo daga Madayana da Efa, za su zo daga Sheba su kawo zinariya da kayan ƙanshi. Mutane za su ba da labari mai daɗi akan abin da Allah ya yi. Dukkan tumaki na Kedar da Nebayot za a kawo miki su hadaya, a kuma miƙa su akan bagade domin Ubangiji ya ji daɗi. Ubangiji zai darajanta haikalinsa fiye da da. Malam Yahaya, hasali ma bisa ga Bible Allah ya ce, za a kai wani lokacin da duk wata al'ummar da ba ta da masu zuwa aikin ibada birnin Kudus za ta gamu da fushin Allah. A Zakariya Sura 14 aya 16 zuwa 17 an ce, sa'annan wadda ta ragu daga cikin dukkan al'umman da suka kai wa Urushalima yaƙi za ta riƙa haurawa zuwa Urushalima kowace shekara domin yi wa Ubangiji Maɗaukakin Sarki sujjada a lokacin kiyaye idin bukkoki. Idan kuwa wata al'umma a duniya bata haura zuwa Urushalima domin ta yi Ubangiji Maɗaukakin Sarki sujjada ba, ba za a yi mata ruwan sama ba. Haka zalika a Shu'aibu ko Ishaya Sura 60 aya 10 zuwa 12 an ce, Ubangiji ya ce wa Urushalima, baƙi ne za su sake gina garukanki, sarakuna kuma za su bauta miki, wato hidimar addini. Ƙofofinki za su kasance a buɗe dare da rana, domin sarakunan al'ummai su kawo miki dukiyarsu, amma al'umman da ba su bauta miki ba, wato hidimar ibada, za a hallakar da su. Wata kuma tambayar da watakila za ka so a baka amsar ta ita ce, sau nawa za a je ziyarar ibada a birnin Kudus? A tsohon alkawari, Allah ya umarce Hudawa su je ziyarar ibada a birnin Kudus sau uku a shekara. A lokacin idin ƙetarewa wato Passover da Turanci, da idin Shavuot, da kuma idin bukkoki. Dubu kubawar shari'a ko kuma maimaitawar shari'a Sura 16 aya 16. To amma malamai sun lura cewa a lokacin masu ibada ba su da nisa daga birnin Kudus, sannan kuma ba a ida kammala sauran haikaloli ba. Don haka ana iya cewa ga waɗanda suke iyawa, daga sau ɗaya zuwa sau uku a shekara yayi, kamar yadda za a gani a gaba. Amma fa kar wata ƙasa ko al'umma ta rasa mai zuwa aikin ibada a birnin Kudus. Shin ya zuwa birnin Kudus aikin ibada a zamanin da yake? Bari mu fara da zamanin tsohon alkawari. A Sama'ila ta ɗaya Sura 1 aya 3 wato labarin Elkana an ce, a kowace shekara Elkana yakan haura daga garinsu zuwa Shilo, wato wata musujjada a birnin Kudus, domin ya miƙa wa Ubangiji mai runduna hadaya ya kuma yi masa sujjada. A Sarakuna na ɗaya Sura 10 aya 1 zuwa 10 da Labarbaru na biyu Sura 9 aya 1 zuwa 12. A nan a yayin da wasu malamai ke raba ziyarar da sarauniyar Sheba wato Bilkisu ta kai birnin Kudus a zamanin Sarki Suleiman da harkar addini, wasu kuwa na ganin ziyarar ibada ce. Malam Yahaya, shi kansa Yesu ya je birnin Kudus aikin ibada tare da iyayensa. A Luka Sura 2 aya 41 zuwa 47 an ce, to iyayensa sukan je Urushalima kowace shekara lokacin idin ƙetarewa. Da ya shekara 12 sai suka tafi tare da shi bisa ga al'adarsu a lokacin idi. In ka duba za ka ga har Yesu ya yi ta bayanai a masujjada a lokacin ziyarar ibadar. Sannan daga aya ta 46 an ci gaba da cewa, sai kuma a rana ta uku suka same shi a haikali zaune tsakiyar malamai, yana sauraransu yana kuma yi musu tambayoyi. Duk waɗanda suka ji shi kuwa suka yi ta al'ajabin irin fahimtarsa da kuma amsoshinsa. Malam Yahaya, ga kuma labarin zuwan Yesu birnin Kudus aikin ibada shi kaɗai lokacin da ya balaga. Wato, banda zuwa birnin Kudus aikin ibada da iyayensa da Yesu ya yi, lokacin da ya girma ya jajje idodin nan uku shi kaɗai. Na ɗaya, zuwan Yesu birnin Kudus idin Hanuka har ya yi ta wa'azi. Dubai Haya Sura 10 aya 22 zuwa 24. Na biyu zuwan Yesu birnin Kudus idin bukkoki har yayi ta wa'azi Dubai Haya sura 7 aya 14. Na uku zuwan Yesu birnin Kudus idin ƙetarewa har yayi ta wa'azi Dubu Markus sura 12 aya 41 da Luka sura 21 aya 1 da Yahaya sura 8 aya 2. Ga kuma labarin zuwan almajiran Yesu birnin Kudus aikin ibada. Hakika almajiran Yesu sun jajje birnin Kudus akalla sau daya a shekara don ayyukan ibada da kuma baye-baye na neman lada. Bitrus da Yahaya sun je birnin Kudus aikin ibada a lokacin Idi. Dubu ayyukan manzanni sura 3 aya 1. Bulus ko Shawulu ya je birnin Kudus don addu'a ko sujada a lokacin Idi. Dubu ayyukan manzanni sura 21 aya 6. Zuwa birnin Kudus daga wasu kasashe. A ayyukan manzanni sura 8 aya 27 zuwa 28. An ce ga wani mutumin Habasha, wani baba mai babban matsayi a mulkin Kandakatu sarauniyar Habasha, shine kuma ajinta, ya zo Urushalima yin sujjada. Yana komawa gida a zaune cikin keken dokin sa. Yana karatun littafin Annabi Ishaya ko Shu'aibu. Sai kuma amsar tambayar Malam Yahaya kan irin ibadojin da akan yi. Sabanin zamanin gabanin Yesu, mabiya Yesu ba sa hadaya kai tsaye, sai dai ziyarar wurare masu tsarki suna sujjada da addu'o'i. Saboda zubar da jinin da Yesu ya yi, ya kasance hadaya da kuma kafara ta dindindin bisa ga aƙida. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Almasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To sanar da kokari Malam Ibrahimu. Yanzu kuma sai mu leƙa taskar sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon farko daga Baffa Haruna Bajoga. Yace a gaskiya ya kamata Majalisar Dinkin Duniya ta gaggauta takawa shugaba Donald Trump na Amurka birki. Duba da yadda yake yin abubuwa da suke kawo rudani da cece-kuce a duniya, kamar yadda ya kai wa Siriya hari da kuma yi wa Koriya ta Arewa babbar barazana, wanda ita ma Koriyar ta ce idan Amurka fa ta ce mata kule to ita ma za ta ce mata cas. Sai kuma Arabiyu Muhammad Gidan Madi da Sani Gulle Kampala Malam Maduri da Shu'aibu Diamond Gidan Madi da Esbin Abdallah da Shu'aibu Adam Agwai suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. A madadinmu da al'umman Najeriya, muna miƙa saƙon ta'aziyyarmu ga ɗan uwa abokin gwagwarmaya Babayi Muhammad Arabo akan rasuwar matarsa Zinat Babayi Arabo Gombe. Da fatan Allah ya ji kanta da rahama, ya sa ta huta. Da fatan mu kuma Allah ya yi mana kyakkyawan ƙarshe, amin. A gaskiya rikice-rikicen da ke son faruwa tsakanin ƙasashen Amurka da ƙasar Koriya ta Arewa abin damuwa ne. Da fatan Majalisar Dinkin Duniya za ta sasanta ƙasashen biyu. Daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas a Gombe a Najeriya. Shi kuma wannan yace hakika cikar shekaru uku da sace ƴan matan Tubok tun bayan sace su ba karamin abin takeici bane. Amma mu talakawan Najeriya mun gamsu da irin matakan da gwamnatin Najeriya take dauka da fatan Allah ya bata ikon ceto duk wani ko wata dake hannun ƴan kungiyar Boko Haram, amin. Sako daga Salim Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar murya talaka Rishon da kuma Balan Vice Dreban Tanka Ajos. Gwamnatin Najeriya ki taimakawa manoma da taki da kuma maganin kashe kwari dangane da inganta noma a Najeriya. Sako daga Safara'u Hakilu Zamani Almajirawa Malumfashi da kuma Inusa Tankobani Mbaka a jihar Niger Najeriya. Wannan yace assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku bani dama in miƙa kira ga kasashe masu ƙarfin fada a ji a duniya da su yi duk abin da za su iya yi wajen ganin an magance matsalar da ke tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Koriya ta Arewa. Ganin cewa tarihi ya nuna babu abin da yaki yake jawa illa hasarar rayuka da barnatar da dukiyoyi. Baya ga illolin da sinadaran da za a yi amfani da su za su iya jawa a sauran kasashe da basu ji ba basu gani ba. Sako daga Sani mai lengelengel waya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Sai kuma daga ƙarshe sakon Isa Lawal Girgir, sakataren kungiyar zaɓi sanka na jihar Yobe Najeriya, yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama in jinjinawa dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin Bade da kuma Jakusku a jihar Yobe, wato Alhaji Zakariya'u Galadima, bisa ga ayyukan ci gaban da yake aiwatarwa a mazabarsa. To sai ayi hakuri ba takaitattun labarai saboda lokaci ya gura mana din Nazir Ahmad Hausawa da shi wanda ya jagoranci shirin wato Solomon Abu sai injiniyan mu Neo Patrick ni Usman Ahmad Kabara a birnin Washington DC ke cewa sai Allah ya kai mu anjima da daddare za mu sake haduwa.